أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. ينقوى مسلمي يومنا ترى كو غواتن ترى غواتن ترى هجرة منذ الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا تدبوت ايدة اريوه اولى تلاتين دا بيار وان دي اداتي دا شدكو بكوي بكوي غواتن كما بكوي نانا ساركو بكوي غواتن بكوي ميلادية ايهو إيسا مريم عليه السلام شكرا ta 2014 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma kuma a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 49 shahi na 8 a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idh najjaynakum min ali fir'aun
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
الله سبحانه وتعالى ياتي بني اسرائيل ستنا نئمومن دي يي اكنسو ياتي اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم تو daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yi akan su Allah ya ce wa idna jainakum ku tuna lokacin da mun ka tseratar da ku min ali fir'auna daga mutanen fir'auna to anan Allah ya ce ma bani isra'ila su tuna lokacin da ya tseratar da su daga wato mutanen fir'auna yasumunakum su al'azab suna dandana muku mummuna azaba yuzabbihuna abna'akum suna wato yanke ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum sannan kuma suna barin ƴaƴanku mata a raye shine wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum a cikin wancananku bala'un akwai jarrabawa min rabbikum daga wajen ubangijinku jarrabawa wanda take azim mai girma da Allah ce wa idna jainakum ku tuna lokacin da mun ka tseratar da ku anan ana magana ne da bani isra'ila na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda an ka tseratar da su tare da annabi Musa wannan lokaci babu su ba su da rai ina fata an fahimce ni bani isra'ila wadanda Allah ya tseratar su tare da annabi Musa a wancan lokaci sun riga sun mutu ana magana ne da ƴaƴansu domin da Allah subhanahu wataala bai tseratar da uwayen ba to su da ɗayan ba za a same su ba kenan ni'imar da an kai ma ma'aihinka ta zamanto sanadiyar samun ka to kamar kaina an kai ma ita yana daga cikin abin da mutane ya kamata su gane idan bai yiwa alkhairi ya sadi kowa da kowa amma idan mutum ya yi manaka ko bai yi ma ba sai ka gode cewa an yi mishi amma mai yawancin mutane yanzu in dai ba su zakaba ba to ba kai alheri ba in duk ka ga mai Niger da alheri gaba ɗaya to shi a wajen shi kai ba mai alheri bane sai ka ce mai amshi sannan in ka bashi in ba ka yi ma kowa alheri to kai mai alheri na wannan yana daga cikin rashin adalci na dan adam in Allah subhanahu wataala ce su tuna lokacin da ya tseratar da su kaga bai ce lokacin da ya tseratar da iyayen su ba saboda mi saboda wato da Allah subhanahu wataala ya tseratar da iyayen su to kamar su ne Allah subhanahu wataala ya tseratar su a cikin alqur'ani shi sa Allah ya maimaita wannan ni'ima domin babban ni'ima ce Allah shi baka incin kai bani isra'ila sun zauna karkashin fir'auna shekaru masu yawa suna bauta a duniya babu abin da adda wato bakin ciki da kaskanci irin mutum ya zamanto bawa ka zamanto bawa baka da izinin kanka baka da izinin ka aikata komai kuma musamman bawa na gwamnati wanda tana da izinin ta cutar da kai Allah subhanahu wata'ala ya gaya musu, ya bani Isra'ila qad anjaynakum min aduwwikum wa wa'adnakum janib at-tur al-ayman wa nazzalna 'alaykum al-manna was-salwa wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa laqad najjayna bani Isra'ila min al-'adhab al-muhin min fir'aun innahu kana 'aliyan min al-musrifin. Allah subhanahu wa ta'ala ce mun tsiratar da ku daga Fir'auna da mutanen shi cikin wato kaskanci. Kun ga babu abinda adda dadi irin dan adam ya zamanto mi, ya zamanto yana cikin independence, yana cikin jin dadi da walwala. Duk mutanen da suka samu labarin yadda an kai bauta a kasashen Afrika sun san bauta tana da ciyo. An zaka an iske mutane zamne, an bautar da su, an ci musu mutumci, an aza musu jangali, an walakantar da su. Daga baya al'amari ya dan fara dama-dama, an kace an ba da yancin kai a 1960. To duk da haka na har yanzu yancin kan bai kai yancin kai ba, saboda sai kun yi imani da Allah, kun yarda cewa kuna sama gare su, sanan ne kuke sama. Amma matuƙa kuna ƙarƙashin su, kuna ganin har yanzu su adda iko akan ku, to har yanzu babu independence. Dan saboda mi, har yanzu waɗanda suke rike da al'amuran ku yaran su na, ba su iya saba musu cikin komai, ba su iya saba musu cikin abin da suke so. To kenan babu yancin kai. Shi yasa kwanakin baya ƙasar Ingila ta ce duk ƙasar da ta yi mulkin mallaka, idan ba ta ba da izinin ba aka halattar da auren ɗa namiji da ɗa namiji, to ba za su sake taimaka musu ba. To ina yancin kai yake? Ingila sun, da ƙasar Ingila, da ƙasar France, da ƙasar Swiss, da ƙasar wasu jahohi a ƙasar Amerika kamar irin su California, sun halattar da ɗa namiji a ɗa namiji. In namiji ya ga namiji yana so sai ya zo kotu, sai a ba su dama, sai su je sai su daura aure, ayi biki, ayi masha a holi. To yanzu kuma ita Ingila sai ta ce ma Ghana da sauran, da Najeriya da sauran kasashe, idan ba su ba da izini ba, an kasartar da wannan doka, ba za su sake taimaka musu ba. To ina yancin kai? Ka gani? Amma Allah ya sa ƴan majalisa na Ghana, Allah shi musu albarka, da ƴan majalisa na Najeriya suka je suka yi taro suka ce to yanzu ba zancen ma taimakon Ingila ba, an kafa doka duk wanda anka samu da wannan aiki zai yi kaso na kusan shekara 15. Wannan shi ne abin da ake bukata. Ya za a yi mu zamanto kaskantacci, wani ya bata gida ne kuma yanzu ce sai ya bata gidanka? Allah ya sauka. Allah ya ce to daga cikin azabar da suka yi, yasumunakum su'al azab, suna ɗanɗana muku mummunan azaba. A cikin suratul Ibrahim sai Allah ya ce wa yasumunakum su'al azab, domin can ana son a fassara nau'uka na azaba daban-daban. An waɗe al'azab can am, sannan anka ce wa yuzabbihuna abna'akum, sai anka mishi khas, ko kuma anka faɗi wani nau'i. Amma nan sai da yake ana bayanin ni'imomin da anka yi akan su, sai anka ce yasumunakum su'al azab, suna ɗanɗana muku mummunan azaba. Sai Allah ya ce to yuzabbihuna abna'akum, suna yanke ƴaƴanku maza. Saboda mi? Saboda su ake tunanin su zan wani abu. Akwai wata kissa Isra'iliyat wadda malamai suke kawowa, cewa Fir'auna yayi muhulki, wata rana wata wuta ta taso daga Baitul Maqdis ta zo hatta fada a cikin gidajen wato bani Kiftawa a Misra, amma bata shiga gidan bani Isra'ila ba. Aka ce Fir'auna sai ya tarda masu mai fassara ta mafalki, ya ce menene wannan abin yake nufi? Suka ce shine cewa za a aihe wani da a cikin bani Isra'ila wanda shine zai zamantowa sanadiyar wato faduwar mulkinka. To wannan sai Fir'auna ya bada izinin ayi kokari a karkashe ƴaƴa na bani Isra'ila maza. Wannan kissa ba ta cikin Alkur'ani, ba ta daga cikin hadisai. Abinda yake hakika shine cewa duk mutumin da kake zalumta, to kullun kana tsoron ranar da zalumcin nan zai dawo a kanka. Azzalumi yahi kowa tsoro. Kuna ganin yadda suke masu mulkin nan, mota 20 gaba, mota 20 baya, mota 20 ga dama, mota 20 hannu, an zuba sojoji ko ina cikin kwanoni. Me yasa babu kwanci hankali ga musulmi da bai adalci? Sayyidina Umar a lokacin da yana shugaba na musulunci na duniya gaba ɗaya, lokacin da musulunci shi an rike da Paris, shi an rike da Rome, duk duniya tana sauraron musulmi, sai suka aiko ɗaya daga cikin mutumin su ya zo ya ga shugaban ƙasa akwai saƙon da ya kawo. Mutumin ya zo, da ya zo sai da ya zo har cikin Madina, da ya shigo cikin Madina da saƙon shugaban ƙasa su na wannan lokaci, sai ya zo sai ce Sayyidina Umar yake tambaya. An ka ce Sayyidina Umar? Eh. Sai aka ce mai gahi can kwanci ƙarƙashin ici. Sai ce a'a, Sayyidina Umar shugaban musulmi? Sun ka ce shi ɗin gahi can ƙarƙashin ici. Ya zo ya daddaɓe shi, ce kai ne Sayyidina Umar? Ya ce awo. Ya ce to lalle kai Umar, mun ji sunanka kana shugaba. Ya ce to wanga kwana da kakai adalcin da kake ma mutane, shi yasa kai kwana? to wa ka zalunta mutumin da bai zalunci ko ba tsoron mi gare shi yau turawa da suke tsoron musulmi don bi suke tsoron musulmi saboda sun zo sun kashe mutane a kasashen musulmi dole hankalin su ya tashi wanda bai kashe kowa ba ina ruwan shi ka taba jin an tar da bamtana ha an taba tar da bamtana me yasa mutane ba su abin ga tada ba mai a kasar tada misharon mutane kai da tada amma kuma waɗanda ke zakkuwa su kaso su su yaki mutane don bi za su zama lahiya shi yasa wallahi in kaga mutum ya cika yawan tsoro wallahi azzalimila mutumin da adda adalci bai tsoron kowa to fir'auna abin nuhi anan me yasa yake kashe ƴaƴa maza na bani isra'ila saboda ya san suna daga cikin waɗanda ya zalunta kuma yana ganin cewa ɗa namiji in guda goma a akwai sun himmata ɗari don wata rana suna iya mai kudita su amshi mulki shi yasa kullun yake kokarin an yakfa a shaukatahum ya kare karhin su ya zamanto ƴaƴa mata ɗiɗi a akwai a bar su shikenan su yi ta bauta amma su ko ƴaƴa maza a kashe dan namiji hadari gare shi da namiji yana iya gudu shekara 40 ya sai ya dauko formation sannan ya zaka ya dauki kwansa to shi yasa fir'auna yake kashe su dan Allah ya faɗi a cikin suratul qasas fir'auna dama yana tsoron bani isra'ila kuma yana tsoron mulkin nan nashi ya kubce ta hannun su Allah subhanahu wataala yace wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa jududuhuma minhum ma kanu yahzarun mai mulki kullun tsoron shi mulki ne su buce mai to dan haka ko duk matakin da zai dauka in ya ga wanga shina da ilimi sosai ya ga alamun zai kawo mai matsala sai san wanda zai shabar da shi in an kaga wanga soja yana da ilimi sosai kuma an ga alamun take take ne sai a san wanda za a yi in na kashewa ne a kashe in wanda za a tura na ambassador ta kasa a tura in wanda za a yi ma affectation na wata jiha a dai risa da shi saboda dai mulkin ya tabbata amma in Allah subhanahu wataala ce a kamo ka to ran nan sai ka ji ka ga hannu tak baka da wata dubara babu shugaban kasar da an ka taba ma kudi ta yake ya yarda a yi mai kudi ta ko akwai amma duk matakan da ya dauka sai ya ji shiga hannu kak zamanin jori babu abin da ba a yi cikin kasar Niger ba babu matakan da ba a dauka ba tsakanin yan sawaba da yan arda'a amma da Allah ya nufi mulkin jori zai ta yi ta hanyar kunce sai gashi ga jori ga hannu an rike shi kak an wuce da shi bai da kullu an kashi har zandara a aji ko ba haka nan bane to duk mai mulki bai son mulki ne ya kubce mai sai in ta kama dole an fahimce ni shi yasa Allah ya ce qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yastahyuna nisa'akum sannan suna bautar da ƴaƴanku mata su bar su da rai dan saboda su yi bauta Allah ya ce to wa fi zalikum a cikin wancan malamai su kai magana guda hudu wa fi zalikum a cikin tseratar da ku da Allah ya yi bala'u da akwai jarabawa waɗansu malamai suka ce a'a wa fi zalikum a cikin wato azabar da fir'auna ya baku ta azabtar da ta yanke ƴaƴanku maza akwai jarabawa waɗansu malamai suka ce a'a wa fi zalikum a cikin barin ƴaƴanku mata da rai akwai jarabawa to waɗanda suka ce an tseratar da su ya kamata mu gane wace irin jarabawa ce Allah ya musu tunda tseratar da su na Allah ya yi amma yanke ƴaƴa shi wannan babu matsala bai bukata wani dogon tawili domin zaka gane da kyau a cikin barin ƴaƴansu mata akwai jarabawa ashe a bar maka diyakka mace da rai jarabawa ce me yasa Allah ya ce akwai jarabawa nan saboda barin diyakka mace ka ganta tana kaskanci tana aiki na bauta a cikin daula ta kafirai ana yin yadda ake so da ita dan Allah ba ka hisun ka gane ta cikin kabari ba da kaga danka cikin walakanci ba karashin mutu ba to shi yasa Allah ya ce wa fi zalikum a bar maka diyakka mace tana karkashin makiyanka shi kan shi jarabawa ne sannan da Allah ya ce ya tseratar da su daga mutanen fir'auna ita ma jarabawa ce sai dai jarabawa kala biyu ce daga wajen ubangiji akwai jarabawa in Allah ya baka alkhairi jaraba ka yi idan Allah subhanahu wataala ya azaka daga wani abu da ke gidan rashin lahiya ne ko cuta to kuma jarabawa ce don Allah ya ce cikin suratul anbiya wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un wa nabluukum muna jarabaku bil khairi da al khairi wash-sharri da sharri in Allah ya baka kuɗi kaka azaya haisonka a'a akwai mutanen da Allah ya ba kuɗi kuɗin nan su a sanadiyyar halakar su karuna ko baka da labari ne kaga kuɗin musulman to alkhairi gare shi ba da Allah ya bashi kuɗi don ya jarraba shi in Allah ya baka mulki ba don ya hison kana bahiye da kowa a'a jarraba ka ne zai yi domin fir'auna mulkin shi a sanadiyyar halaka kai to me amfanin mulkin nashi ina fata an fahimce ni in Allah ya baka ƴaƴa jarraba kana zai yi shin zaka sasu daga hanya ta addini zaka yi kokari kaga sun zan iya na kwarai kai musu tarbiya ko ko sake su zaka yi kace ma Allah bimil anka ayesu duka jarrabawa ne to shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim kuma dukkan rayuwar mu gaba ɗaya cikin jarrabawa muke wallahi in kaga ka samu jikka goma jarrabawa ce in kaga ka rasa jarrabawa ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci al mauta mutuwa wal hayata da rayuwa liyabluwakum don ya jarrabe ku kenan rayuwar ka gaba ɗaya tunda farko har ƙarshe jarabawa ce. Allah ya samu ci jarabawa. Nan malamai sun kace min rabbikum azim, shi kalima ta azimun sifa ce ta bala'un ba sifa bace ta rabbun, domin wasu masu tafsiri su ce wa fi zalikum, a cikin wancanenku bala'un akwai jarabawa, min rabbikum daga ubangijin ku azimun mai girma. Jarabawa ce adda girma ko ubangijin, a'a wato wannan sifa tana komawa ne zuwa ga bala'un. Domin mi? Domin min rabbikum jarun wal majruruna, ita ko sifa tana bin majrur fi wato fi jarrihi wa tankirihi. To da anka ce min rabbikum, inda sifa ne na rabbu sai a ce azimin, amma sai anka ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim, ai yadda magana take wa fi zalikum bala'un azimun min rabbikum. A cikin larabci ana yin fasl bainus sifa wal mawsuf, kamar cikin suratul zukhruf Allah yace wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim, kaga laula nuzila hadha alquran ala rajulin azim min alqaryatayn, amma sai an kai fasl bainus sifa wal mawsuf saboda tsarin karatun alqurani ya taide dai, kuma wannan yana nuna cewa alqurani ya tabbatar da cewa ana yin fasl bainal sifa wal mawsuf saboda gabatar da larabci. Koda gobe in kai magana wani ya ce kai kuskure, sai ka ce a'a yazo a cikin alqurani, in ko yazo cikin alqurani hujja ta riga ta kadi. Sai Allah ya ce wa id farakna bikumul bahr,
wa id farakna bikumul bahr fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
الله يتي وإذ فرقنا بكم البحر, كتنا لوكة تندا منك ينكي تيكو مكربة تيكو بيو بكم سبودكو. Allah ce to fa anjaynakum, sai munka tseratar da ku. Wannan Allah subhanahu wataala yana musu bayanin lokacin da Fir'auna ya bi su, domin dama Allah subhanahu wataala yayi ma annabi Musa wahayi yace idan dare yayi to sai ka hita da mutane, ka tahi da mutane bani Isra'ila, kada ku tsaya sai bakin teku. Bayan annabi Musa ya shirya ya ga ma bani Isra'ila a fita, an tahi ana tahiya sai an ka zo daidai teku. Yanzu ga teku, sai sahiya ta waye, ko da sahiya ta waye Fir'auna sai ya duba ina bani Isra'ila babu su, kowa sun tsere kenan. Yanzu abinda suke nihi suna so su tsere mabautan gare yake musu. Sai Fir'auna yassa an kai shiri na ƙarshe, yattar da runduna ta gaba dai, yace da an zo ka ai magana a kashe kowa da kowa, irin yadda ake yi a ce ko kyashe ka a bari. Allah subhanahu wataala yace fa atba'uhum mushriqin, sai sun ka bi su. Safiya tana zancen wayewa, ga annabi Musa teku, duk bani Isra'ila din sun hada teku, mi za su yi? Sai mutuwa. Ga kuma Fir'auna ya shiryu ya taho da sojojin shi, ya ce a kare da su saboda sun fusatar da shi. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun, lokacin da sun ka tsinkai juna su da kansu bani Isra'ila sun ka ce to yanzu an cin muna, mun halaka. Annabi Musa da yake da imani ce kalla inna ma'i rabbi sayahdin, yace ba zai taba yiwa ba, Allah ya yi min alƙawarin zai taimake ni kuma zai taimake ni. To lokacin nan Allah subhanahu wataala ce ma annabi Musa dauki sandarka ka bugite ku, ko da ya buga Allah ce fan falaqa fa kana kullu firqin ka tawt alazim, Allah ce sai teku ta tsage ta rabu biyu, kowane yanki ka ce babban dutse ne wanda baka isa da kai ka dube shi. Sannan kuma daga cikin hikimar da Allah yi, bayan teku tayi nan yanzu inda za a bi ai ya kamata a ce akwai dan yiko, sai Allah subhanahu wataala ya sa kasa ta bushe. Allah ce fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wala takhsha, idan ka buga ruwa sun kai nan to bushewa kasa za ta yi kamar dai ruwa ba su taba zama ba. Allah ce to a wuce, ana tahiya da guda ana jin tsoro, sai da suka wuce gaba daya. Yanzu sai ga fir'auna tahi ga sojojin shi, kuma ga bani Isra'ila sun wuce. Sai Allah subhanahu wataala kuma yayi ma annabi Musa wahayi yace to in kun ka ketara kakka buga teku ta gami bartanan, watrukil bahra rahwa, ka bar tekun nan wanda take, don kakkai tunanin in ka buga ta bude kun ka tsere sai ka buga sai ta like, don saboda ku tsere musu, in ba wannan aikin ka ba, utrukil bahar rahwa, ka bar teku wanda take. Allah ce innahum jundun mughraquna, runduna ce wanda za a halakar da su. Sai da Fir'auna ya shigo da shi da sojoji ne, sai Allah ce mata teku ta gani duk kahircin Fir'auna, duk bala'in Fir'auna, duk tsagerincin Fir'auna, duk daurin kan Fir'auna da ya ga teku za ta ga mai, sai ce Allah na musulunta. Allah ce hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin. Allah ce al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin hatta idza adrakahu al-gharqu. Allah ce sai da ga nutsewa ta tabbata akan shi, qala sai yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il, na rantse nayi imani babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Ku ji wai Fir'auna, to kadibi irin wanda Fir'auna ya ta'addanci, Allah ya kama shi yanzu abin tausayi, balle wani karamin mutum wanda yake ganin cewa shi yanzu a wannan zamani Fir'auna wannan zamani ne, ya kamata mutum shi da sahi kama Allah ba wasa bane. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il, yace wa ana min almuslimina, Allah ni muslimina. Wai kaji Fir'auna gace ba Allah shi muslimina, bayan yace babu wani ubangiji, koda akwai ubangiji to shi askina a oga kwata kwata, ana rabbukumul a'la. Sannan kuma yace babu wani abin bauta in ba shi ba, ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Sannan yanzu da ya ga mutuwa kaji wa ana min almuslimina, Allah ce al'ana yanzu, yanzu na zaka musulunta, wa qad asayta qablu wa kunta min almufsidin. Shi yasa Allah ce to fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalafaka aya, bayan Fir'auna ya mutu Allah ce zamu tseratar da jikinka mu fiddo ka saboda ka zamanto misali ga yan baya, ga Fir'aunun da zasu zo baya gare ka. Shi yasa ko yanzu in ka tafi kasar Misra, in ka zo ka biye kuɗi ga Fir'auna, tana nan ba ta lalace ba dan saboda ka dauki wa'azi, tana nan. Allah shi mura mai kyau. Allah ya ce to fa anjaynakum, sai mun ka tseratar da ku, wa aghraqna ala fir'auna, muka nutsar da mutanen Fir'auna, wa antum tanzuruna, kuna kallo abinda ba ku da iko akan shi, mun ka gura muku da akai da Fir'auna da runduna sai da kuke tsoro gaba ɗaya cikin ƴan mintutuka kaɗan muka kare da su dan saboda ku ji tsoron mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idwa adna musa 40 laylatan, ku tuna lokacin da muka yi alƙawari da annabi Musa kwana 40 na haduwa da mu. Allah ya yi annabi Musa alƙawari na kwana 40, da farko Allah ya bashi kwana 30, sannan kuma Allah ya ƙara mai kwana 10. Waɗansu malamai suka ce annabi Musa ya yi azumi, da ya azumi na kwana 30 zai haduwa da Allah, kafin ya tafi sai ya wanke baki nai, ya kurkure ya kurkure ya gyara, ya ce bai son yana magana da Allah, wari yana tashi. Sai da annabi Musa ya ce sai Allah ya ce bai, sai ka koma kai kwana 10, wannan warin da kake wato warin bakinka mu kamshin shi muke ji. Wannan kisa bata inganta ba Isra'iliyat ne. Shi dai Allah ya ce wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla. Mun yi alƙawari da annabi Musa zamu hadu da shi kwana 30, wa atmamnaha bi 10 sai muka cika 10. Mai yiwa Allah ya ga annabi Musa ya ƙara kwana 10, ya ƙara samun wato damar da zai haduwa da ubangijin shi. An gane wannan ko? Allah subhanahu wataala ya ce to wa idh wa'adna Musa 40 laylatan, kenan 10 an ka fara, 30 Allah ya bashi, sannan ya cika 10, ba wai kawai 40 da an ka ba su a kai tsaye ba. Thumma takhaftumul ijla min ba'dihi, sai kun kariki al-ijla wato dan maraki wanda Musa Samiri yayi muku ilahan abin bauta. Sai Allah subhanahu wataala ya shahi ilahan, domin mi? Domin zaka gane cewa sun rike shi abin bauta in ka koma cikin wasu in ka so shi. Duk inda Allah ya kawo sun rike shi abin bauta, to bai ce abin bauta ba, sai dai ya ce sun bauta mishi. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu huwa alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Duk sai Allah shahi ilahan ilahan, amma sun rike shi abin bauta. Musa Samiri da yaga annabi Musa ya tahi, sai ya kama waɗannan kayan zinariya, don lokacin da za su barin gari sai sun kace ma mutanen Fir'auna, ku dan aro muna kayan ku na zinariya. Da sun ka aro musu sun kace za mu yi sallah ta mu, to mutanen daga sallah ai ba sa tsammanin su tsere, ashe da sun ka amso ƴan kayan nan suna sallah, ashe sallah ta hita ce su tsere. To yanzu da Allah ya halakar da Fir'auna, annabi Musa ya sai shi karbo a taura, shikenan ku kai ko Musa Samiri sai ka dauko wannan zinariyar gaba ɗaya, sai ka narke ta, sai ka yi wani abun ga mai kama da wato dan sadan maraki karami, sai ka zo da shi, sai kai abun ga, sai ka bar iska yana bugawa, in iska ya hu da in ya hito ta baya, in ya hito ta baki ne, sai yana kuka, sai ce to kun ga Allah, annabi Musa ya manci Allah, ya ce wajen bada Allah. To kun san duk abin da ka to da shi duniya, ko wace irin lalata ta, sai an samu mai binka duk ragaita da kake duniya, sai wanda sun kace awo lalle Allah annabi Musa da, sai an ka fara bauta. To ana wannan bauta, sai Allah ce to wato kenan kun bauta ma, ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimuna. Allah ce summa afauna ankum, sai mun ka yahi muku, mutumin da ya shirka da Allah in Allah ya ga dama sai ya halakar da su gaba ɗaya amma Allah sai musu jinkiri shi yasa in kaga mutun na sabon Allah Allah ya kyale shi to mutane na guda biyu guda dai Allah yana son ya ƙara halakar da shi kamar kafirai wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyastadu isma in kuma mumini na musulmi to Allah subhanahu wataala in yana in yayi kokarin kama shi to yana son ne ya dawo bisa ga hanya ta gaskiya shi yasa in Allah saka cikin wata musiba kaka ji ciwo in kullun kana kasuwanci kana ciri ba waka ce alhamdulillah ko ba haka nan bane eh in kanji mutun ya ce wai Allah to an shiga cikin matsala kenan Allah ya san rashin lahin nan ya race akai ka cikin shi don in ba akai ka cikin shi ba karshen ta ka halaka ka ci zuwa ga sabon Allah thumma afauna ankum Allah ce sai mun ka yahe muku min ba'di zalika bayan wancan ta'addanci da kun kai la'allakum tashkuruna dan ku gode ma Allah subhanahu wataala wa id atayna musa alkitaba
wal furqana la'allakum tahtadun وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ ذلكم خير لكم إن بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
الله يتي وإذ آتينا موسى الكتاب كتونا لوكة عند منكبا النبي موسى الكتاب للتاهي إتتي التوراة والفرقان كمد فرقان شنن واو تفيد تعدد الصفات أو تفيد تعدد الذوات nan in an ce wal furqana wadansu malamai suka ce alkitabu ke shine alfurqan mun ba musa alkitaba littahi wal furqana da kuma furqan ita ce at-taura wadansu malamai suka ce a'a alkitabu ita ce at-taura alfurqan shine wato ilimin da Allah ya bashi na bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya hukunci hukunci an gane wannan saboda wawun in tazo wani bi tana nufin abubuwa sun bambanta wani bi tana nufin abu guda ne ita ce ake cewa wawu tanzilu sifati manzilat zawat amma yadda siffofi matsayin zati yanzu in nace jaa Musa wa Ibrahima wa Isma'ila wannan biya sun bambanta ko mutun daban-daban ne amma in nace jaa al ustazu al karimu wal mu'minu was sadiqu duk mutun guda ne mai gaskiya ne mai kaza ne mai kaza ne sabbi isma rabbika al a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a duk guda ne Allah subhanahu wa ta'ala yake wannan aikin kenan wannan wawukin wanda suka ce alkitabu littahi ita ce at-taura wal furqana da ilimi da bambancewa wanda suka ce a duk at-taura ita ce alkitabu ita ce al-furqan domin al-qur'ani kitab ne kuma al-qur'ani furqan ne ko ba haka nan bane Allah subhanahu wa ta'ala ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi minne al-kitab qur'ani ko تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا منين الفرقان قران سونكا تشي صفوفين شي نا انكا كلا دا انكا تشي ماي الكتاب saboda sai an rubuta shi ko ba haka nan bane da Allah ya ce alfurqan saboda qur'ani zai zo ya bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya duk inda kaji ana wata rigima ko ana wani abu ka iske ga qur'ani ga inda ba qur'ani ba to ka rike qur'ani in dai ka rike qur'ani to ka rike gaskiya in kuma ka koma bayan wani abu wanda ba qur'ani ba to ka rike ƙarya kuma kana da cin wanda sun kai hasara kenan at-taura za a rubuta ta kuma za ta zo ta yi bayani ta bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya Allah ya sabkar da at-taura Allah ya sabkar da ita la'allakum tahtaduna saboda ku shari'a duk littahin da Allah ya sabkar mu mutane don su shari'a ne ba don su kwace ba wa id qala musa liqaumihi Allah ce ka ambata ma mutanenka lokacin da annabi Musa ya ce ma mutanensa ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum haqiqa kun zalumci kawunanku bittighadhikumul ijla saboda kun riki dan maraki abin bauta kun bar Allah babu irin bauta a ce mutun yana bauta ba wanda ba Allah ba maraki to ka bauta ba maraki ka samu mi a cikin shi mi yake amfanar da kai da shi kuma maraki ma wanda yake zinariya ko da kun ka hito da ita daga wajen bani isra'ila daga wajen kiftawa su fir'auna ita ce an ka narke gaba gare ku kuma an ka ci tazan Allah ka san babu wata irin wannan ha da masu bauta ma shanu yanzu a kasar India babban addini da suke yi shine bauta ma shanu a kasar India in kai yanki saniya kana ci yanzu suna kashe ka masu bota musaniya su kana saniya suka bota ma wai Allah suna kwanakin baya wani jirgin kasa da ya kubce ya buge saniya ta kai 40 sai suka to suna ta kuka suna cewa Allah su ya mutu Allah su ya mutu sun kade bari guna suna ta birke da doniya cikin jini mutun na da doktora cikin technology amma saboda bacewa ka iske na wai saniya a Allah ne subhanallah kudiba fa ina ci gaba yake ina na ci gaba yake ga mutumin daga bota musaniya yake ita a Allah kai haka na ganin sun ci gaba sun barka ina na sun ka tafi Allah ya kyauta to dan haka sai Allah ya ce to fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga mahaliccinku shine bari'ikum mahaliccinku in kun ka tuba to ga tuban da za ku yi faqtulu anfusakum sai ku kashe kawunanku nan da anka ce faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku a'a kowa ya dauki takobi yayi yaki ya kashe dan uware haka ne za a yi domin kalma ta al-anfus a cikin alqur'ani wani lokacin tana nufin dan uwanka ba tana nufin kai ba Allah ce wa id akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum kaga nan da Allah ce wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawunanku ba wai ana nan mutunci hitar da iyane da matare ba a'a kada ka fitar da dan uwanka domin shi yasa Allah ya ce thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kaga ba kawunansu bane wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ay wala talmizu ikhwanakum in unku ake nushi to nan da anka ce faqtulu anfusakum ba ana nan mutum ya dauki yuka ya soka maka ne ba a ana nan su yaki yan uwansu duk wanda anka kashe Allah ya karbi tuba ne duk wanda ya kashe Allah ya karbi tuba ne dan haka zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shine mafi alkhairi a wajen mahalicinku fataba alaikum sai ya karbi tubanku innahu huwat tawwabur rahim Allah shine at-tawwab mai yawan karba tuba ar-rahim Allah shine mai jin kai to wannan aya ma'anarta ita kamata ta zo gaba sannan waccan ta zo baya domin Allah yace thumma afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun ba'da zalika mi bayan wannan kashewar da kun kai makawunanku to amma cikin tilawa lokacin da ake karatu ita ga ita a gaba ita ko wannan ita a baya alhali ya kamata bayan sun kashe kawunansu sai Allah ce thumma afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun domin sun bauta ma dan maraki thumma takhassumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun to bayan faqtulu anfusakum thumma afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun amma da yawan masu karatu in sun ka zo ba za su gane cewa ba wannan ayar fassararta ya kamata bayan an hadi cewa sun kashe kawunansu sannan Allah ya gafarta musu domin Allah bai gafarta musu ba sai da sun kai wannan aikin ina fata an fahimce da kyau sai anka ce wa id qultum ya musa lan nu'mina laka
wa id qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
الله سبحانه وتعالى ce wa id qultum ya musa ka tuna lokacin da kun ka ce ya musa ya kai musa lan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai ba hatta nara allaha jahratan sai mun ga Allah ga hili kaji wai su ba su yarda su yi imani sai sun ga Allah ga hili an ce waɗansu malamai suna ganin kamar riwaya daga Ibn Abbas tana nuna cewa waɗansu mutane ne guda 70 waɗanda aka ganin sun dan yi imani daga cikin bani Isra'ila sai an kai alƙawalin za su tahi su ga Allah wa khtara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina waɗansu suka ce ba su bane amma dai muƙaddarta su din ne waɗannan guda 70 da sun kaci an je za a hadu da Allah subhanahu wataala yanzu bayan an je kaka za a yi sai sun kace lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra ba mu yi imani da kai sai mun ga Allah ga hili wai masu imanin wai su ne sun kwado ga magana kaga abin babaki yanzu mutum ya ce bai imani da Allah sai ya ga Allah kun san akwai ta'addanci cikin ga abu kamar yadda mutanen makka sun kwada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kace ba mu yarda da kai ba sai ka gwada mana Allah ga hili to in sai Allah ya bayyana gare ka zaka imani to me ya bambanci na da kai da nake ma kai ubangiji ka gani idan ya zama to abu sai ka gani zaka gaskatawa to ai in ka gani yanzu zan can gaskatawa kuma ya kaji wannan gare ka ta kaji shi yasa yana daga cikin ta'addanci mutum yace bai yarda da abu ayoyin da aka hudi ne tashin kiyama ko ko kaza da annabi sallallahu alaihi wasallam ga hudi bai yarda ba sai ya gani to in sai ka gani ko ba za ka yi imani ba dan ranar da abin ya zo maka to ranar azaba ce za ta zo sun ka ce lan nu'mina laka ba mu imani da kai ba za mu taba yin imani da kai ba hatta nara Allah jahratan sai mun ga Allah ga hili fa akhadhatkum as-sa'iqa sai tsawa ta kama su Allah sa mala'ike buga musu tsawa duk sun ka hadi sun ka mutu wa antum tanzuruna Allah ce kuna kallo malamai suka ce kenan suna kallon junan su da guda guda sun ka hadi wani sun ka ce a'a idanunku kurukuru mala'ika ya buga tsawa kowa ya zubi saboda mala'ika ba wasa bane Allah subhanahu wa ta'ala ce summa ba'athnakum sai mun ka tayar da ku min ba'da mautikum bayan kun mutu an mutu kuma Allah ya tayar da su wannan yana daga cikin dalilan da ke nuna cewa akwai tashin kiyama domin tun daga wasu sun mutu duniya Allah ya tayar da su kenan wannan zai nuna cewa za a tashin alkiyama min ba'da mautikum la'allakum tashkuruna dan ku gode ma Allah Allah ce wa dhallalna 'alaykumul ghamama mun ka sanya girgije yayi muku inuwa a lokacin da sun ka bace a cikin kasa sun kai fatata ta shekara 40 Allah ta shaka masu yasa sun kaɓaci shekara 40 suna yau cikin duniya ba su inda za su ba shekara 40 ko cikin yamai an ka ce kaɓaci minti 40 ya yi ka shiga cikin matsala sai Allah ya ce tun da sun kin yaƙi a cikin suratul ma'ida kisa tana da tsawo ba za mu iya kawo ta a yanzu ba sai Allah ya sa sun kaɓaci shekara 40 to wa dhallalna 'alaykumul ghamama sai mun ka sanya girgije musu inuwa a wannan lokacin sai Allah ya sa girgije ya taho sai musu inuwa ba su samun rana Allah subhanahu wa ta'ala ce wa anzalna alaykumul manna wassalwa mun ka sabkan muku da alman wani itti ne ake cewa alman amma malaman mu nan gida suna fassara shi da abinda ake cewa dalba wasu kaya masu zaki amma wani itti ne wanda yake kasashen laraba ake samu shi wanda in an matsa shi ana samu ruwa suna da zaki to sai Allah ya sabkar da ruwan wannan itti wassalwa da kuma nama na wato tsuntsaye daga gasashe daga sama kawai sai ya taho mala'iku ga gasashe sai ina shi kai ba sani ba ka kusan bakin jin dadi bakin wanga ga nama ya sabko daga sama eh sannan kuma ga kaya na sha masu zaki ba kai noma ba kai komai ba wannan ba ni'ima bace ni'ima ce to amma mutane ba su ganewa saboda dan adam kullun ni'ima Allah sai ta kubce mai sannan shiga da cewa yana cikin ni'ima yanzu duk kasashen laraba wadanda a cikin ni'ima lokacin da suke cikin ni'ima da America za ta kai mu shugabannin nan su yaki ta sun kai suna cikin bala'i kasar Iraq da za a kai mu Saddam harimi sun kace za America za ta saka ta kawo dadi to ga dadi nan suna ciki kasar Libi lokacin da za a kan hari an ka ce an zo za a raba su da mai mulkin kama kariya za a raba su da tashin hankali za a kawo musu dadi to ga dadi nan suna cikin shi to duk mutumin da bai gode ma Allah ba ni'imar da Allah ya mai wallahi sai ta kuce mishi ka gane bala'i kana da aboki mai faɗa ma gaskiya kuna tare yana taimaka ma sai ka ce ba ka so ne sai ka dauko mugu in wancan ya kubce maka ce kai subhanallahi inda na san da na tsaya da wani haka mata in tana tare da miji na gari wanda Allah ya bata wanda yake yana son addini sai ta tsaya ta kashe aramin ta tsaye ta armi dan duniya wanda zai bacin sai baci ƙwata ya bata kashi daga baya sai ta ce wayyo inda ta dawo wajen wanka haka shi ma miji Allah bashi mata ta gari mai mai biyayya sai ka ji ce ban son ba kauya ce ni ban son mace ba kauya dan son wanda aka zo a resto a zamana a ci abinci to wannan wanda ka zo a resto da ita aka yi maka a kashe shi ko kuma a san yadda za a yi a halakar da dukiya sai a gudu a bar shi sannan ya dawo yana cewa inda ga wanci to wallahi duk wanda bai gode mana ni'imar Allah ba haka zai kasancewa kun ga bani Isra'ila Allah ya ba su mannu ya ba su salwa sai Allah ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga cikin dadada abubuwan da muka arzuta ku arziki namu ne mu muke yi amma Allah ce wa ma zalamuna da sun ka kafirce ba su zalunci kowa ba domin Allah bai cinto Allah bai shankura sannan Allah ya wadatu da kowa shi gaba kowa komi kuma bai son komi ga kowa ba Allah bai da intere gidan kowa walakin kanu anfusuhum yuzlimun sai da kawuna sun kasance suna zalunta domin su ne za su shiga cikin wahala sai Allah ce wa idh qulna dkhulu
wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragada wadkhulu albaba sujjada وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلَ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
الله يقول وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ku tuna lokacin da muka ce ku shiga wannan alƙarya, fakulu minha haythu shi'tum, ku ci daga gare ta haythu shi'tum, ta yadda kuke so, ragadan a yalwace, babu abinda zai karewa. Wadkhulul baba sujjadan, ku shiga cikin garin ku, wato kofar garin ku na masu sujjada, kunyo kankan da kanku, kullan kwaso shi. Wa qulu hittatun, ku ce hitta, ai amruna hittatun, al'amarin mu muna fatan Allah ya yafe muna kurakuran mu, ya sarriyan muna da zunuban mu. Shine an kace su ci kawai abinda ake bukata gare su kenan, ku ce Allah ya gafarta muna. Amma ina hakan zai yu? Allah ce naghfir lakum khatayakum, za mu gafarta muku zunuban ku. A wata qira'a yughfar lakum khatayakum, za a gafarta muku zunubanku, domin babu mai gafarar zunubai sai Allah subhanahu wataala. Allah ce to bayan wannan, wa sanazidul muhsinin, kuma za mu kara wanda sun ka kyautata, domin duk wanda ya gode ma Allah yayi abinda Allah ce Allah zai kara mai, duk kuma wanda ya kafirce ma Allah to kuma Allah zai kama shi. Allah subhanahu wataala ce fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum, wadanda sun kai zalunci sai sun ka canza zance ghayra alladhi qila lahum, ba wanda anka gaya musu ba, suka fadi wata kalima wadda ba ita anka ce su ci ba. Kaji mutum an ce mai shi ce Allah ya gafarta min dai, Allah ya gafarta min yaki hudi, sun ka ce himta, sun ka ce alkama alkama, sun ka ce suna cewa alkama alkama. Mutumin da ka ce kawai Allah ya gafarta ma, Allah ya gafarta maka, amma saboda tsananin taurin kai na bani Isra'ila kun ji sun ka ce alkama alkama, sun ka ce cikin gari. Allah ce to fa anzalna ala alladhina zalamu, sai mun ka sabkar ga wanda sun kai zalunci, rijizan minas sama'i, azaba daga sama, bima kanu yafsukun, saboda sun kasance suna fasikanci. Ma'ana azaba Allah subhanahu wata'ala tana iske mutumin da ya saba ma Allah subhanahu wata'ala. Allah bayyima muminai azaba sai dai jarraba su, amma kafirai in sun kai ma Allah ta'addanci to a jira lokacin azaba. Kada ku ga lokaci yayi tsawo, Allah in ya tashi kama su ya san lokacin da ya dace. Sai Allah ce wa idh istasqa Musa liqaumihi,
wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajr فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
وإذ استسقى موسى لقومه التي أنبتام متاننك لوكة عند موسى استسقى ينمي بأشاير لقومه جمتاننسا فقلنا اضرب بعصاك الحجر منكتي كبجسا دكد دوئي فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا sai aka samu idaniyar ruwa guda goma sha biyu suka kukkuga. Qada alima kullu unasin mashrabahum, ko wace jama'a ta bani Isra'ila ta san inda za ta sha ruwanta. Kulu ku ci, washrabu ku sha, min rizqillahi daga arzikin Allah, wala ta'saw fil ardi mufsidin, kada ku yi banna a bayan kasa kuna masu dugiwa akan banna. Kalima ta istasqa, wato akwai alif da sinun da ta'un da ake cewa huruful talab a cikin larabci. In ka iske kalima an kara mata alifun da sinun da ta'un tana nufin an nema. In nace fahima, ya gane. Istafhama, ya nemi a ganar da shi. In nace fassara, ya yi bayani. Istafsara, ya nemi a yi mai bayani. In nace ghafara, an gafarta mishi. Istaghfara, ya nemi a gafarta mai. To saqa, ya shaye suwa. Istasqa, ya nemi a shaye suwa. Da kaga sin alif da sin da ta'un asalin su kenan, amma wani lokaci suna iya hita daga cikin asalin su, amma wannan shine abinda anka aza su akan shi. To wa idh istasqa Musa liqaumihi, lokacin da Musa ya nemi a shayar da mutanen shi, Allah ce fa qulna idrib bi asaka alhajar, sai mun ka ce ka dauki sandarka ka buga wannan sanda, wadda lokacin da ya magana da Allah, Allah ce ta koma maciji'a, ashe aiki da yawa za ka yi, ko da an ka buga sai ga ruwa suna kukkuga. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فضرب فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا كودا يبغى دولي سي ان قدر يبغى دومين با يدا دا اي دوتين يا تاجي باي بغى با توندا الله يا امرتي شي تو فضرب با تا cikin قران a cikin ma'ana take eh sai annabi Musa ya bugi wannan dutsi فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا sai ga mabubuga guda 12 wanga ruwa su hita wanga pampo 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 ko mu ce makukuga makukuga ko mu ce idaniyar ruwa guda 12 me yasa Allah ya wannan qad alima kullu unasin mashrabahum ko wanne daga cikin su ya san inda zai sha saboda araba hitina ƴaƴa ne na gida 12 ko ba haka nan bane to ƴan an ce su sha ruwa wuri guda yanzu na ana fara yaki sai Allah ce to ƴan fami kaza su tai wuri kaza ƴan fami kaza su tai wuri kaza ƴan fami kaza su tai wuri kaza gida 12 kowa ya je ya sha ruwa don mi don adawa ta dan hin wato tahira gi tsanani idan ya kasance ƴan gida guda na suke sha ruwa wuri guda qad alima kullu unasin mashrabahum Allah ce to kulu kuci washrabu kusha min rizqillah daga cikin arzikin Allah wannan duk arzikin Allah ne wala ta'saw fil ardi mufsidin kada ku yi banna a bayan kasa kuna masu dogewa wato da banna dukkan bayan wannan ni'imomin da Allah ya muku kuma ya bayyana gare ku cewa Allah subhanahu wataala shine yake da ikon komai shi yake arzikta ku shi yake taimakon ku kuma duk da haka ga kuna ma Allah subhanahu wataala ta'addanci wa idh qultum ya musa lan nasbira
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
الله سبحانه وتعالى يتشي وإذ قلتم يا موسى كتونا لوكتين دكون كتشي يا موسى يا كي موسى لن نصبر على طعام واحد بامو إيا هنقولي كان أبنتي قدا تونا على طعام واحد سننهم بامو إيا سيواء كان أبنت أكي سب كم منا دقا سما نتي دشا دو من كلمة الطعام على رب سمنا يودقو بي سننهم تو أما كلمة الطعام على رب سيتنا أوك الروة أوك أبنتي إنا باتا أنفهم جيني أتكين قصة تطالوت دجالوت الله سبحانه وتعالى كي بامو لاباري lokacin da suka fita falamma fasala talut bil junudi qala inna allaha mubtaliikum binahrin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yut'amhu fa innahu minni kaga lokacin da ya fita tare da su yake cewa duk wanda ya sha daga ciki to bai tare sai cewa man lam yut'amhu duk wanda bai dandane wannan ruwa ba kenan kaga ashe ruwa ma ana kiransu at-ta'am to kenan da bani isra'ila suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid kaka ce qur'ani yayi kusur dan yace wa dhallalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna wassalwa domin shi alman sha ake yi as-salwa ci ake yi to kuma qur'ani yace sun ce lan nasbira ala ta'amin wahid sai kace akwai kusur cikin qur'ani a babu kusur cikin qur'ani kai dai ne abba ka fahimta ba don haka suka ce ba mu iya hankuri akan abinci guda kullun akawo nama shikenan sai a sha ruwa masu zaki kai mu ba mu san wannan sun kace ba annabi Musa fad'u lana rabbak ka roƙan muna ubangijinka wai ba ma ubangijin su ba musu ce a roƙan musu ubangijin su suka ce roƙan muna ubangijinka fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard ya fitan muna da abin da ƙasa take hisuwa mun hisu a yinu ma muga kaya suna hituwa cikin ƙasa amma kawai sai muna gina abincin na faduwa da sama baka noma ba kuma ka ci kaji dan adam mu kuma son muka yi a cikin wannan zamani mu rinka ganin abincin ba mu noma ba su kuma kaji son suke yi ba su abincin da suke gani yana sauka daga sama sai wanda sun ka noma sun kace mun hisu min bakaliha na daga buqul buqul su ne abin da ake ce ba kaya na wato itacen da ake yi amfani da ganyen su a ci wa qisaiha da duma abin da ya shahi irin su malo irin su guna an fahimce ni fastek wanda a cikin yamai ya yi gane fastek wa fumiha da kuma wato tafarnuwa kaji shi na so a kama tafarnuwa me yake ce mata tafarnuwa da zurminci mala ko tafarnuwa to alhamdulillah mun gane kenan bai buƙatar fassara wa adasiha da adas adas nau'i ne na wake wanda kasashen mu ba ni ganin shi anan amma lokacin da mun ka zamna jami'a a kasar Libya mun yi zamanin cin shi ni durar da ake yan adas ban cin shi so guda ne tabbaci ne na ga rayuwata wani wake na mai kama da abin ga kamar doruwa doruwa ne kasar Libya akwai shi da dama to duk da duk ake yin shi a jami'a abubuwa mu zuwa cin abinci so guda ne tabbaci ne naji babu dadi sai ni bari don haka sun kace sun hisan wannan wake wa basaliha da albasa sun kace sun hisan su je su neman albasa kun ji abin da sun karbi Allah subhanahu wataala annabi Musa ce qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair yanzu ko hisan kaskantacce da wanda yake shine mai alkhairi yanzu mutumin da Allah ga kawo ma abinci bai san inda abincin nan yake zuwa ba yace bai son shi ya hisan yanzu wai sai ya ta yayi ruba ku ji iko Allah mutane suna bi dan maraba da gona su ko suna neman a koma gona wanda ake yi ma mugun take a ce tsoho ga wurin mutuwarka yaro ga wurin tsuhonka amma su kuma cewa suke so a kai su a zo a yi noma a ji daɗi sai to wabu lishi atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair yanzu wanda yake alkhairi shine za ku bari ku dauki mafi sharri kamar yadda rige ya muku cewa dan adam kullun yana kafirce mai iman Allah kullu Allah ya baka abu na kwarai to in baka annaba ba sai ya kuce ma za ka gane da kwarai da shikenan sai ka dawo kana kaza kane sai Allah ya ce to ihbitu misran ku sabka duk garin da kuke so duk inda kuke so ku sabka in kun ka sabka to in kun ka sabka wannan gari akwai gonaki za a ba ku dama ku je ku yi noma shi noma ai kasa ga tana Allah wa abdullahi wasi'a ko ba tana da fadi ba bismillah inda noma da fara a gidi Allah subhanahu wataala ce to wadhibat alaihim zillatu sai an ka lika kaskanci tare da su wato aslin ad-darb da larabci yana nuhin bugu ko kuma kira to kamar kudi ana cewa daraba dinar ya buga kudi ma'ana kuma kamar dala 5 ko dala 10 ko dala 20 za ku ga an yi mata hoton wani abu to wannan shine ake cewa ad-darb domin makeri a wancan lokaci sai ya buga sannan ya fitar da shi to kamar talauci yadda an kai hoton dala 5 an kai hoto saman dala 5 ko dala 10 ko dala 20 to haka ne talauci yake zane a cikin jikin su kaskanci ke tare da su wal maskanatu da talauci duk inda yahudawa suke suna tare da talauci duk inda suke suna tare da kaskanci ba yadda za a yi su kirma wannan kun fahimce ni duk inda suke a duniya kun ga Europe ga abin da Hitler ya musu ko ba haka nan bane yanzu yasa an ka kama su an ka halakar da su sai da sun ka samu an ka tsance to su zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yaudare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore su sannan yace akhrijuhum min jaziratil arab ko ba haka nan bane suna cikin kaskanci to yanzu ɗan kwanaki kaɗan kuma sun ɗan harhaɗu sai aka zo aka yi ma larabawa wayo aka ce to waɗannan cikin tarihi ai ƴan uwanku na ƙasa guda ce kuke tare da su kuma duk ƙabila guda ce kuna da asali guda ai daga annabi Ibrahim kun ka samo asali sai aka ce to ku ɗan ɗan musu sai an ka yanko wani yanki cikin Falastinu an ka yanko cikin Misir aka yanko cikin ina aka yanko cikin ina ƙasashen nan da ake wai sai aka yi musu ƙasa me yasa turawa ba su mai da yahudawa ƙasashen su saboda sun san shari'ar su a Europe an san bala'in da sun ka haddasa shi yasa suka kiyarda duk duniya ba a dai kamu da sunan Afirka saboda mu nan gane su muka yi an ta wajen yaki ana iya gane bai yahudi wanda ba bai yahudi ba ko ba haka nan bane kuma suna ganin Afrika nan ba a wannan lokacin ba san muna da arziki mai yawa balle su kamu da su kasance da akwai arziki sai suka kai su kasashen Larabawa suka danna suka yayyanka suka ba su yanzu gashi nan sun zaman toma duniya bala'i kullun ka bude radio tun da an ka aihe mu dai an ka bude radio sai an dace an halaka Falastinu an kashe Falastinu an kashe Falastinu haka dai ko ba haka ba kullun kuma wannan qadiyya ita ce qadiyyar da ta hikarewa a duniya bayan kare yakin duniya na biyu babu abin da yanzu ya shafa duniya kai in ba wannan qadiyya ba kuma babu wanda ya sarara da wannan abu zai karewa da gangan yanzu gashi sun kama mutane sun yanke don saboda su kashe mutane sun zo sun ce an kama wai yahudawa guda uku an yanke su yaya an kai waɗannan mutane suka kama su har sun shiga cikin Isra'ila ƙarya ce su da kansu sun ka kama mutane suka yanke saboda su haddasa bala'i dama haka suke yi in sun ka tashi sadda bala'i sun san wanda suke yi shi yasa Allah subhanahu wataala ce kullama awqadu naran lil habbi atfa'aha Allah kullun sai sun bi hanyar da su sadda bala'i a cikin kasashe Allah ya tsare mu Allah subhanahu wataala ce wal maskanatu da talauci duk arzikin da aka bai hudu sai ka gane cewa talaka ne domin duk mutumin da Allah bai bashi kwanciya ba kwanciyar hankali ba Allah bai bashi wadatar zuci ga abin da ya bashi ba wallahi sai ya mutu da talauci a ƙasar America akwai wani mutum mai kuɗi ne sai ya je sai ya concentrate hanya ta tren wagon da ake na ana yi irin wagon ta karhin kuna ganin ta da mu har ganin ta mai ko sai ya zo ya kwanta sama gare ta tren ya bibi ta gare shi da an ka je gida ne sai an ka escalator ya rubuta yana da kamfani sun kai kamfani 30 yana da kuɗi miliyar a cikin bankuna yace wagga shekara an ka zo sai ya asara yace to waɗannan kuɗin da ya asara bai san lokacin da zai rasu ba shi yasa ya kamata ya bar duniya miliyar miliyar hoga dishi kai kana nan kana jiran ba Allah ya baka kuda miliyan guda na ka rike kai ta jin dadi wani jikka 100 bai haka so shi jalli ko ba haka nan bane eh wani da buƙatar jikka 200 amma shi yana da miliyar miliyar amma saboda babu wadata zuci ana tare da talaucin shi yasa a wanga lokaci da muke ciki mutanen da sun kai kowa son kuɗi su ne wanda sun kai kowa arziki sai ka ita kai talaka kana iya sai abinci ka ci shi mai hadisi ya kuma ya kalkul dan kasuwa ba gari da shagon miliyan 10 amma bai iya nama sai ya kalkul babu godiya Allah eh mai hali zaka gani yayi kowa tsoron talauci ya an kai hakan ga saboda talaucin cikin zuciya yake talauci ba daga jiki yake ba a'a talauci yana daga zuciyar da Allah ya ba mutum kaga mutum da miliyan 100 bai ce alhamdulillah miliyan 100 bai sai ka ce bai alhamdulillah in ka ce bai yayi har kuki sai ce kai miliyan 100 su ammi wani abu cikin kasar ga wai ka ji miliyan 100 ba wani abu da ba so shi ka ce ya kai miliyan 100 in ya kai 100 ce kai ni zardan kana san ki san mai miliyan ne eh mai kuɗin yanzu dan shi na da miliyan 100 ai ba wani abu da ba ka ji wai mai kuɗin yanzu dan shi na da miliyan 100 wani nan na buƙatar dala 100 ya ci abinci bai da Subhanallah me yasa ba za a gode ma Allah ba saboda zuciyar tsatsa a cikin ta talauci sai kaga iske harka ta talakawa ita da ake kokarin a saka cikin ta Allah ya tsare mu Allah subhanahu wataala ce wa ba'u bi ghadabin min Allah sun dawo da hushi da ubangiji Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yayi hushi da su zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah saboda sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah da an wadi aya su kafirce dan an wadi su ce ƙarya ne ko su ce ba za su yi imani ba wanda ita ce tabi'a ta mutumin da bai imani da Allah ba wama yajhadu bi ayatina illa alkafirun sai Allah ce wa yaqtuluna annabiyina bighayri alhaq kuma suna kashe annabawa ba tare da wani haƙi ba in sun ka tashi su kashe annabi kaga mu nan ga ana kashe malamai ɗan shekaru-shekarun nan a kasashen mu na Afrika an kawo da kashe malamai amma a kasashen Laraba abu ne wanda an riga an saba kashe malamai a kasashen Laraba ba wani abu na ba eh manyan malaman mu na musulunci irin su Imam Malik irin su Imam Shafi'i dukkan su an yi kokarin kashe su Allah na tsare su Imam Shafi'i sai da an kai mai shari'a kashi a kasar Baghdad an zo za a yanke shi an kace mai akramakallahu ka kashe cikin wannan al'amari saboda a wannan lokaci akwai sabani tsakanin daular khilafa ta khilafal abbasiyya da daular umayya wadanda sun kai kudeta suna sabon hawa mulki sai an kace Imam Shafi'i yana goyon wadanda an kai ma kudeta yace ai ni ko wajen zumunta na hikusanci da ku kuma ni malami nake karanta suwa nake me alaka ta da mulki mishalin kai da matsayin mulki Allah yasa wannan lokacin kwanakin shi na gaba sun kace mai kai mallan tayi zuwa inda zaka dan nan da ya dauko kaya tun daga Baghdad a wancan lokaci sai kasan Misr Imam Shafi'i a Misr ya mutu yato karanta da al'umma ya huta ya rabu da sharrin su don haka kashe mutanen da suke umurni da alkawari na gaskiya ba wai wani abu ne wanda yau an ka saba ba a'a mu kasashen mu na babban mutane yanzu ne an ka fara amma dama abu ne wanda an saba a kasashen Larabawa irin su kasan Misr zamanin Jalaluddin Abdul Nasir malamai da dama an ka yanke idan ana son a kashe ka kuma sai a ce wani malami a kire shi a ce yi fatawa ka ce jinin wani ya halatta akwai ɗaya daga cikin manyan malaman Misr ana cewa Abdul Hamid Kishk an ka ce yayi fatawa ya ce wani malami jinin shi ya halatta ce don ni yanzu ina malami in ce jinin wani ya halatta don a kashe shi to ni gobe an ka ce wajen wani malami an ka ce shi ma ya jinin ya halatta koko gaba Allah kana iya tsare ni sun ka ce baka ba da wannan fatawa ce a sun ka ce to mun san maganin ka sai sun ka sa zaki cikin daki sai da kwana bakwai bai ci abinci ba sai sun ka tura shi da sun ka tura shi bayan kwana uku sai sun ka taho sai sun ka buda sai sun ka iske kishk da zaki zama na wuri guda komi bai yi ba komi yana zaune da shi da zaki yana daga cikin abin da yasa har ya mutu bai sake taba shi ba an bar zaki yayi kwana bakwai bai ci abinci ba don Allah in an ka kada cikin daki ko ka san ka ana iskewa amma saboda tsarin Allah ya yarda da cewa bayyin fatawa a kashe wani shi yasa Allah ya tsare shi sai da an ka zo an ka iske shi an ka fitar da shi ina fata an fahimce ni to shine yasa kashe malamai da mutanen da suke cewa a tsaya aiki da gaskiya ba yau na an ka saba ba bani Isra'ila sun hallaka annabawa da dama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an nemi kashe shi ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba mutanen da sun ka fara kokarin kashe shi sune mutanen Makka ɗan uwan shi na jini wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ana fara shawara da zaran ka ce wa'aziza kai ka wadi gaskiya to ka shirya ma mutuwa ka shirya ma baci ka shirya ma walakanci amma in ka tuna kowa zai je gaban Allah kuma duniya ɗan kwanaki da za'i sai ka gode ma Allah subhanahu wataala babu wani annabin Allah wanda ya taba jin dadi a nan duniya babu shi annabi Musa kuna ganin wahalar da aka gaya mai ya Musa lan nu'minu laka ya Musa annabi Lutu gashin mutane suna ce mai la illam tantahi ya Lutu latakunanna minal mukhrajina annabi Nuhu an ce mai in baka bari ba za mu jehe ka koko a ce mai sai ka faɗa ma Allah gashin mun ce ba mu imani ko ba ka ake gaya ma annabawa to balle mutanen mu ne yanzu inda suna da imani wallahi jama'a mutane su gyara tsakaninsu da Allah shi yasa kuke ganin kwanakin nan yanzu a kasan Niger lokacin da an ka fara da'awa ta wato ahli sunna wal jama'a an kashe waɗansu mutane har gidajen su an zo an iske su an kashe su sannan kuma a Nigeria gashi nan yana faruwa kwanakin nan an do militant an zo an iske wani malami mashhurin malami mai tafsirin alqur'ani bawan Allah wanda a rayuwa sai bai da wani aiki sai kwatamtawa mutane abinda Allah ya ce ya gaya musu gaskiya an ka iske shi masallaci ranar juma'a yana sallar subahin yana karanta qur'ani aka sabin daga an kalbe shi ko ba haka nan bane mina nayi wani mulki shi ka so dan siyasa na parti gare shi bai da parti amma yana da parti guda shine partin gaskiya ya ce a zo a bi Allah kwanakin bayan nan shekara biyu gudu sun kace ko shekara dai Sheikh Albani gashi nan ya hito daga wajen karanta ma mutane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga dalibai ga makaranta ya gina ta gina addini gashi nan zuwa iske shan halbe shi daga shekara ba malam ko to ka gani ko shekara guda ba ai ba an halbe shi kuma list tana nan ta malamai waɗanda ake jiran a kama a kashi sai an ce to malam wani ya kamata mu yi ilimi ne don mi don saboda kun san in shi na nan faɗa mutane gaskiya shi kai in kuma shi na faɗa mutane gaskiya ba su mu na biyayya to don haka a ƙari da wani shi kun ga sai ce ai ilimi nan wani ai ilimi nan wani suna nan suna kashe mutane sai Allah shi ko shi mai do bala'in su tsakankanin su sai sun ƙara kashe mallamai in an yi kudeta an kai ga mulki sai a ce to wanga shi shina iya kudeta ko kashe shi shi ma wanga sai a ce shina iya kudeta ko kashe shi haka na za a yi ko ta kashe kawunan Allah ya tsare mu Allah ya ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haq zalika bima asaw wa kanu ya'tarun Allah ya ce yayi hushi da su saboda sun kasance suna saba ma Allah duk mai yin wato saba ma Allah Allah ya hushi da shi wa kanu ya'taduna Allah ya ce sun kasance su ne yan ta'adda na gaskiya to kun ji yan ta'adda in ana bidan yan ta'adda ba musulmi bane yahudawa su ne yan ta'adda da nassi na al-qur'ani wa kanu ya'taduna sun kasance suna ketare iyaka ina ganin ga dukkan alamu yan uwa lokaci yayi abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muke kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana malam sai kai mu addu'a
wannan tambaya shahi zancen daukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya dauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi anan sai mai tambayar yayi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban yayi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani da ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba mai tambaya yace ina hukuncin kudin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da yayi da shi tunda kayan ba nasa bane a asali shi kansa kuma menene hukuncin da ya rata ya a Malam ya ce, malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala. Malam ya ci gaba da cewa, wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zuwar goshinsa kamar yadda malam Bahaushe ke cewa. Wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka ka haɗa da sauti sai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikinsa to idan wani ya ɗauke shi a nan wurin ya ci haƙƙinka. Kai da kai tsarin tun arko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi bayan ka ƙara rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya ɗauke shi yayi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka bashi izini ana iya amfani da aka ga dama da shi anan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya ɗauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko yayi wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya ɗauki littafin ya buga shi ya wallafa shi kuma yi wani amfani da shi ko yi sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙi shine ganin cewa yayi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma a nan musulunci ya hana cin haƙin wani bayan haka kuma malam ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi yayi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya tukumshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shiri yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai ɗauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to tilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan ya yi haka to sunansa ɓarawo saboda shari'a ba ta yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko sai dai ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya yi a musulunci ko kuma ba a musulunci ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio Labwadi Islam yake gudanar da ayyukan sa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan company yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya dau sauti da hotuna ya zo ya haha ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da yayi da zai ka samu wani a ƙarshe zai iya dauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan company tun daga farko da ma ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka ba shi yardar cewa yana iya dauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya yi amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mu cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikin sa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane dan adam da ya dauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na bi kuɗi ne ko kuma amfani kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yi ko ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka duka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a rike inji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani na idan mutum yayi wani aiki zufar sace zufar goshin sa ne wahalar sace ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka dauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci akan ta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko ka dalkaci haƙƙin wani zufar wani bayan ya riga ya yi tsarin sa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunan ta ko mi ka dauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka lade ba a bayan musulunci ka ce ai kasat din ko sai dai ko kasu mai muwa din da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun qur'ani saboda haka ba ne idan kai haka kai kuskure abinda ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda yayyo shi na asuni ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yanda ka kake buƙata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Niger aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato daukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko kace kai amfani da shi ba tare da izinin sa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ko kuma haramta cin zalum ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu daya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole tilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shedan sai mun yi kokari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar kasar mu ta tsara a ƙarshe sai malam ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kuma mu gane ko mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki daya ɗan uwa musulmi kun dai ji irin hadarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk ilahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu ga baki dayan su mallakar studio Labwadi Islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko kart memoir idan ba anan ne studio Labwadi Islam ba to shikenan kun taimaka an yi sata kenan shi ku a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku fada tarkon shedan ku nemi kasat din ku na wa'azi ko sai dai ko kart memoir a studio Labwadi Islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya karfafa ayyukan sa kana kuma ya kara samun karfin kyautata tsare-tsaren sa daban-daban domin kayatar da ku wassalamu alaikum.